Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makere ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 28 ga watan Satumban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
To baba, fadar White House ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan Amurka 'yan asalin Afirka, karkashin wani kudurin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin daukan wani mataki da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sannan a daren jiya Laraba, an 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican 7 sun fafata a dandamalin muhawara. Kowannen su yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaban Donald Trump.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa masana sun ce cin hanci da rashawa na ƙara ta'azzara yin ƙaura a Najeriya. To ko menene mafita?
Lalle ne gwamnatin Najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa akan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki.
A cikin shirin kuma za ku ji cewa shugaban hukumar shirya albashi na Najeriya ya musanta ƙarawa shugaban ƙasa da manyan 'yan siyasa albashi.
Albashi da ake ba 'yan siyasa, ko da ake ba alƙalai, ko da ake ba manya-manyan jami'o'i, ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba, kuma rabon da ai ƙari tun 2008.
Sa'annan muna dauke da shirin domin iyali kamar kowace ranar safiya Alhamis, wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, hukumomin Azerbaijan sun kama jagoran kungiyar 'yan awaren Nagorno-Karabakh bayan da ya yi yunkurin tsallakawa kasar Armenia biyo bayan harin da sojojin kasar na Azerbaijan suka kaddamar a yankin. Jami'an tsaron kan iyakan kasar ne suka ba da sanarwar kama Ruben Vardanyan, matakin da ya bayyana manufar kasar na ci gaba da iko da yankin Nagorno-Karabakh bayan da sojojin kasar suka karbe ikon yankin daga ikon ainihin kabilar Armenia. An kai Vardanyan babban birnin Azerbaijan Baku, sannan an hananta shi ga hukumomin da suka dace inda za su tabbatar da makomar shi, a cewar hukumar kula da kan iyakokin kasar. Vardanyan ya yi arzikinsa ne a Rasha, inda ya kasance mamallakin wani babban banki. Ya koma Nagorno-Karabakh a shekarar 2022, sannan ya yi shugabancin yankin har zuwa lokacin da ya ajiye shugabancin da farkon shekarar nan. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin daukan wani matakin da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya maida hannun agogo baya. Kakakin kuma ɗan jam'iyyar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. Ya buƙaci 'yan gani kashe ne Republican a majalisar su amince da matakin wucin gadin na majalisa da zai ba da damar gwamnati ta ci gaba da aiki, matakin da a baya ya ce ba za su taɓa ɗauka ba. Ana sa ran jefa ƙuri'a don gwada sakamakon matakin a ranar Juma'a, wuni ɗaya kafin cikar wa'adin ranar da za a rufe ofishoshin gwamnati. Dokar majalisar ta rage yawan kuɗin da gwamnatin tarayya za ta iya kashewa da kaso 8%, sannan ta daɗa tsaurara matakan tsaro akan iyakoki. To sai dai kuma 'yan Democrats da 'yan Republicans, 'yan gani kashe ne McCarthy, sun ki amincewa da dokar. Ƙudurin dokar zai samar da kuɗaɗe da gwamnati za ta kashe, sannan ta ƙara dala biliyan 6 akan tallafin Ukraine da wasu biliyan 6 kuma na tallafin bala'o'i. To sai dai McCarthy ya ki amincewa da shi. A wani bangaren kuma, a daren jiya Laraba ne 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican 7 suka fafata a dandamalin muhawara. Kowannensu yana ƙoƙarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubanci tsayawar tsohon shugaba Donald Trump, wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban ƙasa mai zuwa na shekara 2024, duk da jerin tuhume-tuhumen da yake fuskanta kan aikata laifuka 4. Wannan karin kuma kamar yadda ya yi a baya, Trump ya kauracewa muhawarar da jam'iyyarsa ta shirya, yayin da takwarorinsa na Republican suka fafata a dandamalin muhawarar da aka yi a wurin taron ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke California. Trump zai shirya wata muhawarar a jihar Michigan da ke da mahimmanci a siyasar Amurka, inda ma'aikatan kamfanonin motoci suke yajin aiki don yi wa manyan kamfanoni masu kirar motoci uku bore. Trump ya fahimci cewa karacewar muhawarar da jam'iyyar tasa ta shirya don fafatawa da sauran 'yan takarar jam'iyyar ba zai yi illa ga farin jinin shi a wurin al'umma ba, wanda Real Clear Politics take tattara ƙuri'un jin ra'ayoyin al'umma da ya nuna yana kan gaba da na amincewar al'umma. Ya kasance ɗan takara 'yan jam'iyyar Republicans da kaso 56, sannan kuma yana gaba da wanda ya fi kusa da shi, wato gwamnan Florida Ron DeSantis, a farin jinin jama'a da kaso 42. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da neman mafita mai ɗorewa ga matsalar yin kaura ta ɓarauniyar hanya da 'yan ƙasar suke yi, masu ruwa da tsaki sun ce cin hanci da rashawa da kuma rashin ɗaukar ƙwararren matakan da suka dace su ne musabbabin ƙaruwar da ake gani a baya-bayan nan. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni sun yi nuni da cewa babu wata ƙasa a nahiyar Afirka banda Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Somalia da ke fuskantar ƙalubale daban-daban masu tsanani ta fuskar yin ƙaura kamar Najeriya. A cikin shekaru 10 da suka gabata, gudun hijira na gajeren lokaci sakamakon rikice-rikice a cikin Najeriya ya rikide zuwa samun 'yan gudun hijira mafi girma na tsawon lokaci, lamarin da ya dasa alamar tambaya a zakatan mutane na cewa menene musabbabi, inda Malam Bulama Bukarti, babban mai nazari a cibiyar Tony Blair take birnin London, yace
to akwai dalilai da dama da suka sabbaba ci gaba da ta'azzarar wannan matsala na kaura ta barauniyar hanya daga Najeriya da ma sauran kasashen Afirka zuwa waɗansu kasashen musamman na Turai da na Larabawa. Daga cikin dalilan nan akwai rashin aikin yi da ma sauran damammakin rayuwa irin su damar ƙaro karatu, sannan akwai rashin tsaro da yake ƙara kazanta a waɗansu bangarorin na Najeriya, sannan kuma akwai illolin sauyin yanayi irin su munanan ambali da fari wanda ke raba mutane daga gonakinsu da kuma gidajensu ya hana su zama inda suka saba zama. Kuma wani abu da ya sa wannan matsala ke ƙara kamari shine munanan ƙarerayin da ake wa mutane cewa idan suka ƙaura zuwa waɗannan ƙasashe da ake tallata musu to tamkar sun shiga aljannar duniya ne.
Mazaunin ƙasar Ingila kuma mai taimakawa 'yan gudun hijira su sami takardun zama, Ahmad Muhammad, ya bayyana fahimtarsa da matsalar yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba.
Ni dai a fahimta na yi shekara wajen 13 ina kasar Turai, kuma cikin ayyukan da nake yi shine aiki da 'yan gudun hijira. Ina taimaka musu su samu takardun zaman su har su ma su zama abin da Allah ya za su zama a rayuwa. Yanzu komai yana ƙara wuya a nan kasasan Turai. Zaki ga mutum ya bar kasansa ya zo kasar Turai ya yi wajen shekara 2-3 bai da takardun zama, bai da komai, shi bai yi gaba ba, shi bai yi baya ba, kullun cikin ko boyewa yake. Wannan ma kin ya danganta akan ma shekaru sannan idan kai yaro ne sun fi taimaka ma, idan kuma kai ba yaro bane kinga kai komai za ka yi da kanka. Zuwa kasar barauniyar hanya gaskiya ba abu ne wanda ni zan ba wa mutum shawara a yanzu, mutum da idan kika duba labaran da ake ta yi yanzu ma ko su ma kansu suna neman yanda za su yi da 'yan refugees da asylum seeker.
A wani bangare kuwa babban jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya, barista DS Babbo, ya ce
wato ficewa ƙasa zuwa neman ƙaruwa ko wani abu ba wani abin haram bane. Matsalar da ya zama zaka fita kana da takardu da ya cancanta karka je ka wulakanta, kada rayuwar kai salwanta in baka da abin a can. A magana na rashawa da wayansu abubuwa ba sa barin gwamnatin ta fiskinci abin da ya kamata su yi, su taimake wayannan samaran su samu abin a yadda za a yi su zauna nan kasan.
A bangaren neman mafita kuwa, Malam Bulama Bukarti ya ce
to hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala shine a magance matsalolin nan da na lissafo a baya da ma waɗansu wanda suke ta'azzara wannan matsala. Sannan lalle ne gwamnatin Najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa akan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki.
Lima Abdulra'uf, muryar Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To, madalla gaida Halima Abdulra'uf. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Fadar White House ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan Amurka 'yan asalin Afirka da zimman inganta tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da 'yan Amurka Afirka mazauna kasashen ƙetare, wani kudurin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar baki daga Afirka da ya kai shekaru 20, wanda zai yi tasiri mai mahimmanci akan al'amuran ƙasar al'ummar nan gaba. An zaɓi 'yan kwamiti mai mambobi 12 daga jerin wasiƙu sama da 100 da suka birge, a cewar Johnny Carson, wani tsohon jakada a Afirka wanda ya kasance wakili na musamman ga Biden, wanda yake da alhakin shirya taron Amurka da Afirka na 2022. Majalisar ta kunshi shugabanni kasuwa da kuma fitattun masu fasaha da wani dan wasar kwando wacce take ganawa a duk wata bayan wata uku, za ta baiwa jama'a dama ta saurari tattaunawar ta. Iran tana ikirarin tayi nasarar harba wani tauraron dan adam mai daukan hoto a sararin samaniya. Kafar watsa labaran Iran na ƙasa Iran IRNA ta ayyana cewa ministan sadarwar ƙasar ya shaida cewa tauraron ɗan adam ɗin yana da ratar kilomita 450, wato mil 280 da duniya. Jami'an ƙasashen yamma ba su da wata masaniya game da harbawa ko kuma kewaya ta tauraron a sauraron samaniya. A 'yan shekarun bayan nan Iran ta yi yunkurin harba jerin taurari ba tare da cimma nasara ba. Amurka ta yi zargin cewa harba tauraron ɗan adam da Iran ta yi ya saba yarjejeniyar kwamitin majalisar ɗinkin duniya. Kana ta buƙaci Iran ta kiyaye ɗaukan matakin da zai yake da alaƙa da makamai masu linzami wanda za su iya harba makaman nukiliya.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta ƙasa da rarraba su shiya-shiya, wato RMAFC, Muhammad Bello Shehu ya musanta rahoton da wasu kafafen yaɗa labarai suka buga cewa hukumar ta amince da ƙarin albashin shugaban ƙasa da mataimakinsa da na manyan 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati. A wata tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar, wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta tambaye shi shin ko da gaske ne kowane minista zai kammala aiki da naira biliyan 8, sai ya ce
kowane minista albashinsa bai fi miliyan 1 ba, bai ma kai ba
a wata.
A wata, so idan kika tara su 48 a wata, kin ga bai kai miliyan 50 ba, ko ba haka ba? Ki yi times miliyan 50 sau 12 nawa kenan? Ko masu lissafi miliyan nawa kenan?
Miliyan
600 ko
a shekara hudu?
A'a, miliyan 600 a shekara.
Miliyan 600 a shekara,
a shekara. Idan kuma kika hada shi miliyan 600 nan sau hudu, ya baki
biliyan 2 da miliyan 400
a shekara hudu kenan. Kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi, shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da 'yan kai ba. Abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida, na PA, na mai gadi, na koko da waye, duk shi ne aka hada. Aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista, baya ga albashi za a bashi gida, za a bashi koko, za a bashi driver, za a bashi motoci, ko ba haka ba? Za a bashi mai gadi a tsarin da kenan. A 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan, sai dai duka komi a tattara a ba minista, a yi mishi kudin gidan shi da waye da sauransa. Kuma furniture allowance ana ba mutum sau daya a shekara hudu. Sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu, akwai abin da ake ce ma severance package, shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka. Hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi, abin da yake samu wanda a ce gwamnati ta ba shi ta ce ta gode, baya kai miliyan 12. Shugaban ƙasar Najeriya, abin da na faɗa a wancan karo shi ne na ce na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara 5 akan zo akan ba su kaman miliyan 500 koma biliyan daya a ce an sallame su. Akwai su, su NCC, su Central Bank of Nigeria, wa'annan deputy governors nan wanda aka sallame su, na san kudade za su samu ballantana kuma mutanen NNPC da sauransu. Saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba, kuma rabon da ai ƙari tun 2008 ba a sake
rabon da ƙara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne
kwarai da gaske.
To me yasa haka?
Kawai dai yanayi ne na ƙasa, kuma ba a duba abun ba, da kuma yanda dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu, idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce ai yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu, ba haka bane. Yanzu alƙali na Supreme Court albashin shi babban kotun Najeriya miliyan
kotun
koli miliyan 1,100 da yan kai, bai kai miliyan 1,200 ba. Albashin shugaban kasa a wata bai fi miliyan 1,300 da yan kai ba, duka bai kai miliyan 1,500 ba a wata. Haka take, haka doka take, kuma wannan din har da allowance, haka mataimakin shugaban kasa, haka gwamna, haka yan majalisan jihohi, haka yan majalisan tarayya. To amma ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan 1 ba, amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost
wannan 'yan majalisa.
Na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurinmu bane, ba ruwanmu da shi, ban wasan shi ba a doka.
To ba dalla a gaida wato Alhaji Muhammad Bello kenan, shugaban hukumar tattara haraji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri, kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka yi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Levi Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa
magana gaskiya ita ce in suka shiga siyasa suna mantuwa da 'yan uwansu mata. Amma da matan da ke siyasa, 'yan majalisa, kwamishinoni kaman Ajos da Adamawa, na san cewa mata su ne deputy governors. Kai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasa, inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za ake na palliative, ina tabbatar miki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu. Yanzu mun kira muke ga mata, ciwon mace na 'ya mace ce, su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su, su dibi 'yan uwansu mata a society. Don in kika lura a society, 80% da mata suna cikin wahala. Inda a ce 'yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani, su sa baki, su nuna cewa eh, wannan tallafi na palliative da za a bada. Da matan gwamnoni ma, in fact, ana office ɗin first lady a kowace state. Kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe. Mata na da alƙawari, ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba, za ki ga mata kusan 80% mata ne a kan layi. Matan gwamnonin nan na kiransu, suna mitin da su, suna abubuwa da dama da su, amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe ɗaya. Da za su taimaka yadda suka riƙa kiran matan nan, suna mitin fitin da su suna basu suka basu kuru'un su wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su bada wannan palliative yadda aka basu goyen baya da farko ina tabbatar miki da palliative din nan zai je ko ina cikin armashi
to haka
amma ba a tuna da halin da suka yi ba lokacin zabe ba a kula da su ba yadda ya kamata gaskiya ba a yi mata adalci ba
to Hajiya Safiya ya kike gani a zahirance za a iya daukan wannan matakin har matan nan su sa ba mata kadai ba amfana a matsayin iyali baki daya
to ni kin san na ce su waɗanda aka zaba kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan majalisai da matan da wajen dattawa matayensu dukkan su lokacin da za a yi zabe sun bi ward sun bi local government sun bi duk inda ya kamata su bi su yi ma mazajen su campaign so kamar yadda suka san lungu nan da ward din nan na talaka lokacin da suna neman zaben shi lokacin da suna son talaka ya zabe su haka nan idan za a bi ward da lungu nan da local government as a bi su mata a nemi shuwagabannin mata domin duk ko ina a wajajen nan akwai shuwagabannin mata so in za a nemi shuwagabannin mata a ce to ku ga naku ku raba ma mata yan uwanku ina ganin abun zai yi armashi kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani domin an ba su na san za su yi kokari ko dai ba su raba shi 100% ba amma za su yi iyaka bakin kokarin su raba
to zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake dauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya Abuja zuwa yanzu me kuke ji me kuka gani Hajiya Aya
to magana gaskiya mu dai ina nan garin Abuja ni ko gishiri ban gani an raba mota ba ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja kuma bayan wannan hira da muka yi da ku Na bi social media na kira waya na tantambaya kamar garin Jigawa abinda suka rika yi sai dai a tare mata gehe guda a kawo dan ba a ma kakkasawa ne da aka kasa a leda ana bada sai a saka musu shi ta kokowa ana wawa duk wanda Allah yake maka ya samu ya diba ya gudu ya tafi aka mai da mata kamar dabbobi kamar ba mutane ba yunwa ta ishi mutane a kasa talauci ya ishi mutane wasu matan ba su da amsa su ba ƴaƴansu in ma an kawo musu ƴan buhunan palliative din maimakon a ba kamar da sai magana shugabannin mata a ward a ce gashi ki raba ma mata sai dai a kawo a ji a sauke kasa mata kuma su bi suna ta kokowa suna wanda Allah ya sa ta samu ta samu ta tafi wanda bata samu ba shi kenan garin Kano da kira har sau biyu ba wadda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan palliative garin Katsina na kira an ce mani matan gwamna aka ba mu tana ni tana shirin raba amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wani palliative ba magana gaskiya to palliative din ajewa za su yi sai wani campaign din za a raba shi koko wani shiri shike na musamman kan raba palliative din mu dai muna nan muna bibiya mun sa ido muna kallo
to a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a Hajiya Aya ta dalilin sana'a kika samu wannan suna Hajiya Aya to Hajiya Safiya a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage radadin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janye wannan tallafin man fetur a zahirance akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali
to gaskiya magana shine din a samu mata su yi sana'a tana da kyau domin idan mace ba ta da sana'a yi to gaskiya komai take da shi ragagge ne amma kin ga in kobo na shigo mun mace ko da nawa ne komin kankanta shi yayi babu koma kina aiki kina karban albashi dan baki da wata sana'a yi gaskiya kankan samun karami ne saboda albashin nan ba isa ka zai ba ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare
to ai hajiya galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni bane
so sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukkullawa domin ni na san akwai wa'ansu da suka yi kukkulla hanjin ligidi da kukkulla yan sana'a yan kadan kadan kuma tana biyan bukata so ko da kuka ce kudewa daudawa ba abin kunya bane bacce ta sayar da su gaskiyar magana in kuma kina inda zaki iya daukar ruwa ko ki ake su bakin wuri wani ya zo ya ce a bashi pure water amma fa sai in mun dauke ta da muhimmanci so kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko karama ce ko min kankantarta as long as dan kwabo-kwabo na shigo maka to ya yi babu
yawa to Hajiya Aya lokacin da ita Hajiya Safiya take wannan bayani na kai hankali na karkara inda na fito wannan sana'an akwai da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fisabilillahi naira 500 sai ta gagaru wata ko 50 ma wata bata maganin ta balle ta yi tunanin sana'a
gaskiya sana'a kan tana da muhimmanci ga mata tunda ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani don a matsayina zan nike sana'an nan ina da akalla ma'aikata guda 10 karkashina ina da masu tuka mashin mutum 2 ina da mata mutum 3 da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su kuma bayan nan haka ina da mutum 4 da ke zuwa su dauki kaya su sai ga su dauki riba su maido mun uwai to kin ga ina entrepreneur da ɗan siyasa mu da matan gwamnoninmu da su kansu gwamnonin da shi kanshi ma shugaban ƙasa sai a fiddo empowerment na mata in ka ɗaukaka mace ka ɗaukaka society
to sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta Hajiya Aya inda ta bayyana yadda mata masu ƙaramin ƙarfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga muna godiya ta musamman ga bakin namu madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu sai kuma Dadi Balewa daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadi
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
takaicen a jiya Laraba hukumomin Azerbaijan sun kama jagoran kungiyar 'yan awarin Nagorno-Karabakh bayan da ya yi yunkurin tsallakawa kasar Armenia biyo bayan harin da sojojin kasar na Azerbaijan suka kaddamar a yankin. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin daukan wani matakin da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun kasar biyu a majalisar da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma kakakin majalisar Kevin McCarthy ya maida hannun agogo baya. A wani bangaren kuma a daren jiya Laraba ne 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican 7 suka fafata a dandamalin muhawara kowannen su yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba Donald Trump wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a. Fadar White House ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan Amurka 'yan asalin Afirka da zimmar inganta tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da 'yan Afirka mazauna kasashen ketare wani kudirin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar bakin haure daga Afirka inda ya kai shekaru 20 wanda zai yi tasiri mai mahimmanci a kan al'amuran kasar mai al'umma na gaba.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo a ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi da zai daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyanmu na wannan safiyar wato Mr. Jonah Cummings Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.